الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبات كتاب حلية طالب العلم للتابيني واللفر مالم بكر بن عبد الله ابو زيد شرح دغا ببن مالمي ابن عثيمين وانا كما شيني درسينا 68 منا قرقشن غبا 35 inda malam bakar yake ba wa daliban ilimi shawara su zamto masu kiyaye wato lokaci da muhimmantar da lokaci da rashin barin wani lokaci daga lokutan su ya tafi a banza ba tare da an amfana da shi ba a matsayin su na daliban ilimi yace lokaci lokaci ma'ana ayi hattara a kula da lokaci ka zamto abokin kawance da aiki tukuru ba abokin kawance da zaman banza ba da kuma homa da girman kai a cikin gari ka zamto mai lazimtar aiki ba mai lazimtar shagala da hira ba lokaci kiyaye shake ta hanyar dagewa da nuna kwazo da lazimtar neman ilimi da kuma zama da manyan malamai da shagaltuwa da ilimi wajen karanta shi da karantar da shi da leke-leke da kuma nutsawa da tunani cikin abin da ya shafi ilimi da haddace abin da ya kamata a haddace da fadada sani da bincike game da abin da ake da bukatar haka musamman a lokutan ƙuruciya lokutan ƙuruciya suna da matukar mahimmanci ga ɗalibin ilimi musamman kuma ga wanda yake shi kansa shekarun nasa ba su yi yawa ba matashi ne kuma lokacin da Allah ta'ala yake azurta mutum da lafiya to wannan dama ce ƙuruciya ga lafiya wannan lokaci ne da ake fursa wato ake ribatarsa fursa ce wadda take mai tsadar gaske da ita mutum yake samun darajoji na ilimi madaukakiya a irin wannan lokacin domin lokaci ne da zuciyar mutum a tattare take guri guda sannan tunanin mutum bai tarwatse ba shi ma a tattare yake guri guda saboda karancin commitments karancin shagulgula da abubuwan da ke sarrafa mutum da karfin da yaji na wahalhalu da abubuwa na tilas na rayuwa da kuma jagoranci da shugabanci tun kafin ya hau mutum lokacin akwai karancin nauyi da karancin iyali wannan lokaci ne mai kyau ga dalibin ilimi to wannan ita ce maganar da Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid yayi wanda a karkashin ta in ka koma za ka ga maganar akwai Al-Allama Ibn Mani yayi wata magana a karkashin cewa wato 68 ne an bayyana ko Al-Allama Ibn Mani yake cewa al-hazm kullal hazm wato himma ta kololuwa da ba sama da ita shine kaga mutun anya arifal insanu qimata umri wato kaga mutum wato ya san kimar lokacinsa wannan ba karamar himma bace kaga mutum ya san kimar rayuwarsa baya kokarin ya tafiyar da rayuwarsa ya bar wani minti daya ko awa ko yini ya tafi illa bi da'ati Allah ta'ala sai a cikin bin Allah ta'ala yanzu dalibi mai irin wannan yanayi ba zai yadda ba littafi ya zama abokin hirarsa ba zai yadda littafi ya maye masa gurbin zaman majalisa ba a cikin haka akwai fa'idoji masu girman gaske ba wanda ya san su sai arbabul qulubil wa'iya sai wa'inda Allah ya azurta su da zuciya mai hankali mai kiyayewa wan nufusiz zakiya sai wanda Allah ya azurta su da zuciya mai tsarki mai tsafta Al-Allama Ibn Mani ya ci gaba da cewa haƙiƙun ya dace liman razaqahu Allahu ilman wa fahman ga duk mutumin da Allah ya azurta shi da ilimi kuma gashi yana gane karatun an yi yana da fahimta Allah yudayya awqatahu sudan wa hamalan bighayrida kada ya lalatar da lokacin sa a banza ba tare da yin aikin da'a ba kada ya shagaltar da kansa da wasa da zaman banza wannan hali ne da mai hankali baya yadda da shi mai hankali baya yadda da irin wannan Ibn al-Qayyim a cikin Miftahu Dar as-Sa'ada shi ma yana ruwaito wata magana daga wani daga cikin magabata yana cewa iza ata alayya yawmul la azdadu fihi ilman idan wata wani yini yazo min da ban karu da wani ilimi ba a cikin wannan yinin yuqarribuni ila Allah ilmin da zai sake kusanta ni zuwa ga Allah fala burika fi tulu'i shamsi zalika al-yawm to ni a wajena ba ari wannan hudowar ranar zuwa faduwa ta bai da albarka a ce yau gari ya waye rana ta fadi ban karu da ko kalma ɗaya ko lafazi ɗaya ko hadisi ɗaya ko aya ɗaya da na karu da ilimi ba wanda zai kusanta ni zuwa ga Allah kai kar Allah ya sanya albarka a cikin wannan yini me amfanin wannan yini Al-Allama Ibn Mani' ya ci gaba da wannan magana zamu karanta wata magana ta Sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda Sheikh Uthaymeen ya kawo ta qala al-mu'allif rahimahullah wa li hadha qala Umar radiyallahu anhu dan haka ne Sayyidina Umar radiyallahu anhu yace tafaqahu qabla an tusawwadu wa fi lafazin qabla an tasudu ma'ana ku yi karatu fa qabla an tusawwadu tun kafin a shugabantar da ku tun kafin ba kana ji kana kallo nawaye nawaye harkar unguwa sai a ce a saka ka a ciki harkar masallacin unguwar ku ko na layin ku sai a ce a saka ka a ciki harkar makota a sako ka a ciki harkar family da ta taso a ce a sako wani a ciki ai wani yana da kaza kusa shi a ciki sai ka kankace mai kai kace kace cikin matsalolin jama'a ba matsalolin ka ba jagoranci shugabanci nauyinka da ba naka ba duk yazo ya dankare a kanka kuma baka yi karatu ba kuma girman nan baka san lokacin da zai zo ba wuyarta manyan gidanku su dinga tafiya da sun tafi kankace mai shikenan za ga an nada ma rawan da in za a zo mai gidan yana nan wajensa ake zuwa a tattauna da shi ko matsala ce shi ke tattauna ta yanzu ya tafi tunda baya nan kai kannanka sauran abin da ya shafi gida da abin nan ya dawo kanka shi yasa sayyidina Umar ya ce ku dage ku yi karatu kafin a shugabantar da ku wa fi lafazin qabla an tasudu tun kafin ku zama shugabanni ku zama jagorori ko jagorori na siyasa ko jagorori na addini tun kafin ku zama wannan ku dage ku yi karatu li'anna al-insana yace domin mutum idza sada fi qaumi in ya zama shugaba a cikin unguwar su ko a cikin dangin su kasurat mashagiluhu to shagulgula fa za su fara masa yawa wa kasurat afkaru tunaninsa zai ƙara yawa wa tafarraqat wa tamazzaqat azaimu ko yana so ko baya so himman nan ta sai ta tattaruwa so sai ta rarrabu gida gida bainama ya'zimu ala shay'in a lokacin da ya kudurci niyyayin wani abu in bihajatin nazalat bihi ashaddu ilhaha mimma azama alai sai kaga wata mas'alar wadda tafi wadda yayi kudurci niyyayi wadda tafi ta tsanani da muhimmanci ta fado dole ya hakura da wacce ya shiga wannan faye tafarraqu sai ga tunaninsa ya rabu gashi shi dai yau ya kudurci niyyayi ya tashi da kaza kaza zai to amma kuma ga kuma wani abin ya fado an shadul wanda bai tsara da shi ba kuma shi ma mai matukar muhimmanci ya mafi wanda ya tashi da shi muhimmanci kaga an raba ma hankali gida biyu wai an ce da rago a shafura a tafi gona yace kun raba min hankali gida biyu an gane ko wali hadha jitahid dan haka malam yake baka shawara yace kai kokari ma dumta fi zamanil imhal matukar kana irin lokutan tafiya a hankali lokacin yarinta din nan wantaji kamoru wannan lokacin wa amal ka dage kai aiki tukuru wa bahath lokacin bincike kenan waj'al butunal kutubi hiya mar'iyatuk ya zama cikin manyan littattafai nan ne gurin leke-lekenka kana kan wancan littafin ka duba sai ga duk wanda ya tara karatu musamman karatu da kwakwalwa take iya haddace shi ta rike ya dade bai zube ba za ka ga da kuruciya ne
amma in sai da commitment suka zo to duk sanda zakai karatu akan wani program kai karatin da ka gama da wancan program din sai shiga ga wannan karatin ya bi program din da kai shi za ka ga yanzu mutane abin da yake taimakon su irin wannan karatin da yake kamar wa'azi wa'azi ne haka ana yi dan abin da mutun ya rike shi kenan saboda wannan da kake ganin sa yana zauna a nan gurin already akan wani program yake zauna a nan saboda haka da ka tashe shi yanzu ka dawo yanzu ba dan ina rike matashi ba ina tabbatar muku za ku gaskata ni inda wata ran zan zo ci a ina muka tsaya zaka sha mamaki a ina muka tsaya zaka sallalle mutane wato kullun fi falakin yasbahun to shine malai yake cewa a iya musamman mu a wannan rayuwar ma da muke ciki a wannan kasar ai ba wasu shekaru bane wai na girma ko na tsufa suke sa mutun ya zama committed an riga dama tunanin an hautsina shi tunda ka taso kai dama can baka dan baka dandani ma dadin natsuwa da wani tattaruwa hankali guri guda tun dai da kasance wan kanka da dai can za ka ga sai dai kaga ana tayin wasu abubuwa a gidanku kai ba ya ake yin su ya ake wallahi baka sani ba amma yanzu za ka ga yaran yanzu nan da nan girma yake kama su nan da nan ake dora musu a sakan musu wasu nauye nauye nasu wanda da dinkin su da cin su da shan su da larurar su biyi yake amma yanzu saboda yanayin rayuwa yanda ta yi tsanani da talauci da yawa mutane yawa da yawa nan da nan ake yaye mutane amma da yau ina gaya maka in za ka fi shekara 30 a gidanku wallahi za a yi ta baka abinci kuma ko kudin rama ba baka ta yi sai ta ajiye ma naka sai kai ta mamaki sai a dan tsinka nama na, sai ka zo kawai ka zauna ka gaishe ta sai ka dan wani dan faranci sai yana can a gefe guda me a wance ce da ta yi aka yi sunanta shi ne aka an gutsura an aje ma sai goro ya ta jan zaransa abin nan amma yanzu shi ma yana ji a jika an gane ga indomie ta tashi inda yake zuwa ya shayi shi ma duk kofi ɗaya naira ɗaya to yanzu saboda haka sai ga nan da nan shi ma kawai ya riga ya sani dole shi ma ko ya yadda ko bai yadda ba ma dole ya hakura ya je shi ma ya kama wata sabgar daban to shi yasa za ka ga abubuwan yanzu ana kokari ma in akai karatun wani abu ya dan zauna hatta ta'ada ala hadha har ka zamto ka saba da wannan wa alam ka sani annaka idza atatta ala hadha ka sani in ka saba da haka tun kana da kuruciya commitment da sabgogi basu yawa ba ka saba da irin wannan ai alal jiddi wal ijtihad ma'ana ka saba da dagewa da kokari sara dabi'atul laka zai zama dabi'aka to koda girman yazo za ka ga da wuya ka watsar da makamai gaba daya bi haythu law annaka kasalta yawman min al ayyam fa innaka tastankiru hadha wa tajiduhu faragan ta yanda ko da wata ran zaka ji kasala to zaka dinga inkarin wannan kasala ba kai abin da ya kamata ba abin da ka saba ba kai ba wata jiduhu faragan kuma zaka ga kawai lokacinka ya tafi a banza unzur al'an antum ala abwabil imtihan sai Sheikh Uthaymeen yake bawa dalibansa misali sai ce ku duba halin da kuke ciki a yanzu kuna kofar jarabawa ma'ana yana gaya wa ɗalibansa cewa yanzu jarabawa lokaci ne an kafa timetable za a fara exam za a fara jarabawa ne to sai ce idan tahatil imtihanat in aka gama jarabawa ai za ka ga ɗalibai suna samun ɗan hutu idan first semester ce kila wani sai ga an ba da sati biyu sati uku sati hudu kawai hutawa ne to fa wani daga cikin hutawa yake sai ya watsar da komai kawai ya tashi ne kuma in kuma na ƙarshen session ne ma'ana ƙarshen shekara sai ga ayyun wajen wata biyu ko fiye da haka ma duk dalibai suna da fursa suna da hutu sai yace to tajidul insana yajidu faragan a irin wannan za ga mutun yana da rarar lokaci wa ma sayamalu me ya kamata ya aikata wani sai ga bai tsara komai ba haka lokacin zai zo bai sauke qur'ani ba bai duba nazarci wani littafi ba bai yi wani aikin da'a gagarumi ba bai yi kaza ba bai yi kaza fa iza awwatta nafsak bil al-ijtihad wal jid amma in ka sabarwa kanka da dagewa da kuma kwazo akhadta alaihi sai kaga ka riki wannan damar da ka samu wajen yin wasu abubuwa wal yakun bahathuka markazan murakkazan sai kaga kullun research dinka da bincikenka kafaffe ne kana kawai wuyarta ka samu wani karin lokaci sai ka sake fadada ainihin abin da kake bi haythu la taqatibu min kulli zaharatan kibran ta yanda baka tsinkar wato fulawa a kowane wato min kulli zaharatin ta yanda baka min kulli zaharatin kibran ba kawai babban kake tsinka ba a kowace fulawa, a'a kana tsayawa ka ba babban kade ba, zaka tsinci wannan ka tsinci, saboda in ka zo in ka dirawa fulawa to sai ka yi abin nan da ya kamata a kai, da haka in ka zo ka sauka akan littafi sai ka bi shi sai ka karanta shi gaba da
na'am to juz'an ne ko haka ya kamata nan sai sa min kibran juz'an din yafi kyau min kulli zaharatan juz'an la taqata tsifu min kulli zaharatin juz'an ma'ana karka zamanto kana tsinkar wani yanki a kowane bishiyar fulawa a ko gaba ɗayan ta ya kamata ka bi ta ka dinga tsinka ɗaya bayan ɗaya ij'al al-bahtha markazan ka sanya research da binciken ka ya zamanto wani markazi al-aham ka duba menene mafi mahimmanci fal aham sannan wanne ke biye da shi hatta ya kuna laka malaka har ka zamanto kana da malaka ilmiya kana da iko na yin fahimtar abubuwa cikin sauki tastadiu an takharujal masail sai ka kai matakin da kana iya fitar da masaloli kai da kanka alal qawaid bisa wasu ka'idoji na ilimi kana iya fitar da istinbadi wal furu' alal usul kana iya fitar da reshe daga usul daga asali ina fata an gane to za mu tashi akan wannan baitin dan shi ma zai dan yi shari akan sa cewa in iyali suka yi yawa fa to sai a hankali insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin
Gracias.